en Virginie, vous êtes de la FDC, vous avez fait Porto Rico. Comment se...
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 25 ga watan Fabrairu. A babin rahotanni za a ji cewa a yayin da ake ci gaba da fuskantar rashin alƙibla game da farashin mai a Najeriya, ƙungiyar dalalan mai ta Ipman mai zaman kanta ta yi barazanar shiga wani yajin aiki.
Gaskiya shan mai na da wahala, kuma yanzu ga za mu da azumi kuma za a ta samu wahala an kashe gajin aiki kamar za mu sha wahala wurin neman abin da za mu ci da sauransu.
To Allah shi ke fita kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba ke gabatarwa, inda yau shirin ke haska fitilarsa kan matsalar labaran ƙarya. Sannan za mu buɗe layin waya ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan yadda a Najeriya mai ɗumbin arzikin mai aka kasa sanin inda aka dosa game da farashin mai da dangoginsa. Kamar yadda aka sani, lambar da za a kira ita ce 2-2-9-6-6-5-0, amma yanzu sai a gyara zama a sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniyan. Isra'ila da Amurka sun mayar da martani ta hanyar yin shiru kan igirarin da kungiyar Hezbollah ta yi na cewa kawancin kasashen biyu sun yi wa kasar Lebanon barazana a sirrice cikin wannan wata don hana shigar jiragen saman kasuwanci na Iran da ke kai kudade ga kungiyar ta'addanci ta Lebanon. Shirin da gwamnatocin Isra'ila da na Amurka suka yi kan zargin Hezbollah wani hali na rashin da'ar tunkarar wasu matsalolin yankin tsaron yankin, a cewar masu binciken Amurka da Isra'ila suka zanta da murya Amurka 'yan kwanakin nan. Masu binciken sun kuma ce dakatarwar da Lebanon ta yi na dakatar da haƙƙin saukar jiragen sama na Iran har sai illa masha Allah wanda ke aiki tun daga ranar 13 ga watan Fabrairu zai sa a yi wahala, amma ba zai iya hana Iran yin jigilar kuɗi zuwa Hezbollah ba, babban ƙungiyarta da ke yankin. Wataƙila shugaban gwamnatin Jamus na gaba ya yi gargaɗin cewa Amurka ba ta damu da makomar Turai ba, kuma ya yi kira ga nahiyar da ta tsara ƙarfin tsaronta cikin gaggawa wanda ke nuna babban sauyi kan tsarin tattalin arzikin Turai. Ba zan taɓa tunanin cewa zan faɗi wani abu makamancin haka ba a cikin tashar talabijin, amma bayan kalaman Donald Trump a makon da ya gabata, a bayyane yake cewa Amurkawa ko kuma a kowane hali Amurkawa a wannan gwamnatin ba su damu da makomar Turai ba, in ji Frederick Maas a wata muhawara da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa da aka watsa a gidan talabijin bayan jam'iyyarsa ta Christian Democrat ko CDU party ta lashe kashi 28.5 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar Lahadi, kashi 8 gaba da matsayi na biyu na jam'iyyar Jamus ko AFD. Mars ya ƙara da cewa babban abin baiwa fifiko shine ƙarfafa Turai cikin sauri ta yadda mataki za su iya samun 'yancin kai daga Amurka. Ya ce taron na NATO da za a yi a watan Yuni na iya zama wani lokaci mai ma'ana, yana mai cewa ba a sani ba ko 'yan uwa za su ci gaba da yin magana game da NATO a halin yanzu, ko kuma za mu kafa ƙarfin tsaron Turai mai cin gashin kansa cikin sauri. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mai gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta ICC, Karim Khan, ya isa Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau Talata, daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashin hankula a gabashin ƙasar. Kungiyar M23 da ke samun goyon bayan Rwanda a makonnin baya-bayan nan ta kwace wasu manyan biranen ƙasar guda biyu a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo, lamarin da ya bai wa kungiyar masu ɗauke da makamai damar zama a yankin tun bayan sake ɗaukar makamai a ƙarshen shekarar 2021. Khan ya shaida manema labari yayin da ya isa Kinshasa babban birnin kasar cewa suna matukar damuwa da abubuwan da ke faruwa a Congo a baya-bayan nan. Khan ya kara da cewa dole ne su bi dokokin jin kai na kasa da kasa. A cewar kwararru na Majalisar Dinkin Duniya, M23 na samun goyon bayan sojojin Rwanda kusan 4,000. Daga ƙarshe wata cuta da ba a san irin ta ba ta kashe mutane sama da 50 a arewa maso yammacin Congo, a cewar likitocin da ke ƙasa da hukumar lafiya ta duniya a ranar Litinin. Tsakanin farkon bayyana cutar da mutuwa ya kasance sa'o'i 48 a mafi yawan lokuta, kuma abin da ke tsoratarwa in ji Sagi na Gobtabo, daraktan asibitin Bikori cibiyar sa ido a yankin, ya faɗa kamfanin lancin labarai na Associated Press. Cutar ta baya-bayan nan ta barke a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a ranar 21 ga watan Janairu, kuma an samu rahoton ɓullar cutar har 419 da suka yi ƙarar samun mutuwar mutane 53. A cewar ofishin na WHO, ɓullar cutar ta farko a garin Boloko ta fara ne bayan da wasu yara uku suka ci naman jemagi suka mutu cikin sa'o'i 48 sakamakon alamun zazzabi.
Safilu hashin gungun aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a Najeriya mai dimbin arzikin man fetur, inda aka kasa samun tsayayyen tsarin sa farashin man cikin rahusa har ma bayan kafa ɗaya daga cikin matatu mai mafiya girma a duniya, babbar kungiyar dalalan mai masu zaman kansu ta Ibman ta yi barazanar shiga yajin aiki nan da mako biyu muddin ba a biya mambobinta wasu kudaden da suke bi ba da dai sauran matsaloli. Lamidu Abakar, gare ka.
Kungiyar dalalan man fetur ta kasa ta bada wa'adin sati biyu don tsunduma cikin wani yajin aiki na sai ba ta gani, muddin kamar yadda kungiyar ta IPMAM ta ce hukumomin Najeriya sun gaza biyan membobinta ba su sukan da suke binta na kuɗi akalla naira biliyan 100. Dalilin wannan dambarwa tuni an fara samun karancin man fetur a wasu sassa daban-daban na ƙasa, wasu gidajen mai da dama ma an rufe su. Murtala Abdulkadir shine shugaban kungiyar dalalan man fetur reshen jihar Kaduna.
Tabbas haka ne, an fara rufewa, tabbacin mako bin da ya tabbatar kuma da dama tabbacin za mu bi umarnin manyan mu za a rufe duka gidajen mai na iPhone na Najeriya, kuma za mu tafi sai da mai tun har zuwa sai abin da ake.
Alhaji Garba Kuci ɗaya ne daga cikin membobin kungiyar ta IPMAP na ƙasa, kuma ya yi mini ƙarin bayani.
Wannan kwarai 100%, saboda ai mu ma muna cikin waɗanda suke bin bashin kusan shekara biyu yanzu ta yi alƙawali za ta biya, har yanzu ta kasa cika wannan alƙawalin. Nan da sati biyu idan ba a biya ba, duk gidajen mu na jihar Sokoto mu ma za mu ruhe sai an biya mu wannan kuɗaɗen da muke bin gwamnatin tarayya. To idan sun kira mu za mu saurare su, za mu je mu zauna mu ji buƙatunsu, saboda kada mu je wa talakawa a cikin matsacin yanayin neman mahetur din.
Yan Najeriya dai a yanzu suna cikin wani hali na matsin rayuwa, kuma sun bayyana takaicinsu ga ma abin da suke cewa.
My own opinion is that they have to consider the plight of the masses, because if they go on strike now it's way the masses that are still.
Wannan yana cewa ne, sunana Ibn Daniel, yace ra'ayina dangane da tsunduma cikin wani yajin aiki na kungiyar dalalan man fetur ta kasa wadda suke kokarin yi wannan abin takaici ne, musamman ma bisa la'akari da wahalhalu da 'yan Najeriya suke ciki. Ya kamata hukumomin kasar su dibi wannan lamarin, domin idan aka tafi wannan yajin aiki to labudda za a shiga cikin wani mawuyacin hali. Muna fatar gwamnatin Najeriya za ta ɗauki matakai domin biyan haƙoƙinsu da kaucewa shiga cikin waɗannan wahalhalu da 'yan Najeriya suke ciki.
Sunana Sayyid Isa. Gaskiya shan mai na da wahala wanda yake sauran gidajen mai kulli suke, kuma yanzu ga za mu ɗau azumi kuma za a ta samu wahala an kashe gajin aiki, kamar za mu sha wahalhalu wurin neman abin da za mu ci da sauransu.
Kawo yanzu dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum na ci gaba da tsokaci dangane da wannan dambarwa. Dr. Abdulkadir Suleiman Muhammad mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum.
Gwamnatin Najeriya har kullum bata san wani abu da ya wuce irin wannan al'amari na yajin aiki ba, shi yasa ka saga ake shiga yajin aiki. Har kullum wai sai an yi yajin aiki ne mutum zai samu biyan bukata. A yayin da kuma aka shiga yajin aikin nan zaka tarar an bata goma ne dai bata samu ba. Haka duk ake abun nan daga ƙarshe kuma abun da aka yi kafin a shiga yajin aikin dole ake zuwa a yi sa. Dan haka kar a bari su shiga, a biya musu bukatun su gurgudu, a kuma musu alƙawari mai ƙarfi ta yadda za a warware wannan al'amari ya zamana ya kasance tarihi.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Nigeria.
A gaida Lamido. To kan wannan batu na rashin tabbas game da wadatar mai da kuma farashin sa cikin rahusa za a kira a bayyana ra'ayi anjima. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manya na zalla, wani gari bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canja ja a suna ba, wani gari bai kai arewa hali ba, wani garin da ake kurba manya na zalla.
Madalla to jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Yayin da mutane a fadin duniya ke ci gaba da amfani da kafafen sada zumunta da ma na tura sakonni iri-iri, batun tura labaran ƙarya a fannonin rayuwa da dama na ci gaba da samun gurin zama. Da sana'akari da yaduwar labaran ƙarya musamman waɗanda aka ƙirƙira domin sauya ra'ayin wasu daga cikin jama'a, misali akan siyasa ko ma alaƙar ƙasa da ƙasa ne, yasa tarayyar Turai gayyata wasu 'yan jarida daga ƙasashen Afirka zuwa birnin Brussels da ke ƙasar Belgium domin samun horo na ganin an sha kan wannan matsala da ke yaduwa kamar wutar daji a sassan duniya.
Akwai buƙatar mutane su fahimci abin da ake kira ilimin samun sahihin labarai, wanda shine zai taimaka wajen rage yadda mutane za su dinga amincewa da duk wani labari da suka samu.
To a gaba kaɗan za a ji ƙarin bayani a game da wani sabon nau'in labaran ƙarya da ake zargin wasu ke ɗaukar nauyinsa daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa.
Allah da ake samu shi ne mutane da sun ga labari a kafar sada zumunta kawai sukan aminta da shi ba tare da yin tunanin cewa wannan labarin na gaskiya ba ne ko ba na gaskiya ba ne.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to 'yan jarida kimanin 11 daga ƙasashen Afirka da suka hada da Najeriya, Afirka ta Kudu da Kenya da kuma Cape Verde suka haɗu da takwarorinsu na Turai a wani taron horaswa a birnin na Brussels. Na yi tattaki zuwa headquarter tarayyar Turin inda na tattauna da wasu daga cikinsu.
Sunana Alhassan Bala, ni ne editor kuma wanda ya samar da kafar tantance labarai bin diddigi da bincike mai suna Alƙalanci. Wannan kafa tana aiki ne wajen tantance labarai, wato fact checking, da kuma abin da ake yi na ilimin samun sahihan labarai wanda ake kira media literacy a Turanci. Batun labaran ƙarya ba a Najeriya ko Afirka kaɗai ba, amma a duniya, wanda ya kasance abu ne wanda ya shafi dukkan duniya, kuma ana ta fama da yadda za a kawo ko a rage tasirinsa tsakanin ƙasashe.
Alhassan Bala ya kuma ƙara da cewa yadda ake samun ƙaruwar hotunan bidiyo da ma labaran ƙarya a ƙasashen duniya, dole ne gwamnatoci da ƙungiyoyi irin su tarayyar Turai su yi aiki tare da masu ruwa da tsaki don rage tasiri ko ma kawo ƙarshen matsalar.
Mun samu horaswa mai kyau dangane da yadda za mu yi ƙoƙarin ganin cewar mun haɓa ka aikinmu na tantance labarai da kuma samar da ilimin samun sahihan labarai wa media literacy ga al'umma, musamman a inda muke a Afirka. Sannan kuma su karan kansu kasashen Turai sun tabbatar da cewa shi wannan matsala ta labaran ƙarya babban abu ne wanda ba wai Afirka kaɗai ya shafa ba, har da su kansu. Kuma wasu lokutan wannan labaran ƙaryar yana zuwa ne a sigogi da dama. Da na je wannan horaswa a nan na gano cewar wato a yanzu baya ga asalin labarai na misinformation wanda ake yi don kawar da kan hankalin mutane wanda yake yaduwa musamman a harkar siyasa da harkar lafiya da sauransu, ko wanda yake zuwa daga wasu kasashe, wato wasu kasashe su dauki nauyi propaganda na labarin ƙarya don hada fada ko kuma don kushe wata kasa, wanda a turanci ake kiran shi foreign information manipulation and interference.
Mako guda aka kwashe ana wannan taron da ke kokarin shawo kan matsalar ta yada labaran ƙarya. Maureen Okoni, yar jarida ce daga Najeriya, ta yi ƙarin bayani kan irin darussan da ta ce ta koya.
Kafin ka ɗauka wani labari ka kyama mutum ballanta ma ka kai ka je ka ba da labari, ya kamata ka bincike kafin ka maida shi labarin na kware ko labarin mara gaskiya ne. Training ɗin da muka yi a Brussels ya buɗe mana ido a wuraren mutane da suke amfani da labaran da ba gaskiya a ciki, su sa mutane su shiga cikin wahala.
My name is Mwangi Miner. I am a multimedia journalist. I've extensively covered Kenya's foreign policy and continental politics.
Mwangi a nashi bangaren ya jima yana kula da labarai na sashen harkokin wajen kasar Kenya.
My experience that I gained from the visit to the European Union institutions and the training on disinformation was.
Yace darasan da ya koya a wannan taron ya taimaka a sauya mai tunani. Kungiyar ta yi amfani da fasahohi daban-daban a isarwa da yan jarida hanyoyin da za su gane labaran ƙarya da illolin da suke haddasawa a cikin al'umma. Misali, a lokutan zaɓe da ake samun wasu 'yan takara na yi wa juna yarfe don ganin sun ja ra'ayin jama'a don su ci zaɓe. Shi ya sa ƙungiyar ta shirya wannan taron domin faɗakar da mu a matsayinmu na 'yan jarida masu watsa labarai. Ga Agri Mutamba kuwa, cewa yi haƙiƙa tafiya mabuɗin ilimi. Ya ce taron ya buɗe min ido, ya bani damar koyon sabbin dabaru tare da sanin mutanen da zan yi tuntuɓa da zarar ina buƙatar wasu bayanai. Ire-iren waɗannan tarukan suna da mahimmanci sosai, ganin cewa a nahiyarmu muna ƙarancin kayan aiki da yadda za mu iya tantance labaran ƙwarai daga na boye. Na ƙaru sosai, yanzu na san yadda zan iya shawo kan ƙalubalen da muke fuskanta da kuma matakan sanin labaran ƙwarai.
Tarurrukan da muka yi da mambobin majalisar dokokin tarayyar Turai, wato European Parliament, da suka tabbatar mana cewa suna tare da wato kafafe irin namu na wayar da kan al'umma da wajen samun sahihan labarai da kuma tantance labarai, saboda illar da shi wannan labarin ƙarya yake da shi ga al'umma na duniya baki ɗaya, ba wai ƙasashenmu na Afirka ba, musamman yadda ake ƙara samun ƙarin labaran ƙarya da wasu ƙasashe suke wato biya ko kuma mu ce suke shigo da shi ƙasashenmu na Afirka, musamman idan muka yi la'akari da abubuwan da suka faru a baya-bayan nan, abubuwan da suka dinga faruwa tsakanin Najeriya da Niger, domin akwai alamun haka.
To, labaran ƙarya dai kamar yadda watakila aka sani sun zama babbar matsala a faɗin duniya sakamakon mummunan tasirin da suke yi a tsakanin al'umma. Dalilin da ya sa manyan ƙasashen duniya suka tashi haikan don neman matakan yaƙar su. Dalla, tuma sauraron mu da haka ne za mu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon ta bayyana.
To a gaishe ki da tawagarki, yanzu kuma lokaci yayi da za mu bude layin waya a kira a bayyana ra'ayi kan rashin tabbas game da wadatar mai da samunsa a farashi mai rahusa a ƙasa irin Najeriya mai ɗumbin arzikin man fetur. Lambar da za a kira ita ce 2-2-980-6850 da alamar dai mun samu kira daga Yobe. Wake kan layi daga Yobe.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muna wa alaikum salam, muna jinka.
Muna magana da Garba injiniya daga garin Dabti jihar Yobe, kuma Bursari.
To muna jinka.
To alamar Najeriya da he da mutai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ci gaba.
Ya kamata ci gaba da addu'a ne kawai wannan, saboda kowa ya makance kudi yake so a Najeriya. Sai dai roƙo Allah buɗa mana, Allah ka mana sauƙi a al'amarin.
To mun gode da shawarar da ka bayar da kuma ra'ayinka. Bari mu kaɗa Nasarawa. Wake kan layi a Nasarawa?
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bare-bare jihar Nasarawa.
To Malam Bashir, muna jinka.
A gaskiya lamarin man fetur a Najeriya abin yana ba ni mamaki, yana ba ni haushi. A ce Najeriya kamar da Najeriya take tana ɗaya daga cikin ƙasa mai albarkatun man fetur, amma kowane lokaci sai ka ji magana nan daban kuma ga wahala na mai ga tsada. Tuni ana mahanga ina tunanin gabani ne da jirgin waɗanda su tsaya kan wannan al'amarin ba mu same su ba. Ana fatan Allah ka mana sunan gaba. Nagode, a tashi lafiya.
To mun gode. Daga Nasarawa bari mu je mu Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
To sunana Ibrahim Alarama daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim.
To gaskiya wannan farashi yana tayi mana da hankali matuƙa. Ganin cewa ga ɗumbin arziki da muke da shi, amma har yanzu talakan Najeriya bai dara akan farashin mai ba. Kuma a ce shugaban ƙasa shi ne ministan mai, kaga wannan gaskiya za mu iya cewa ma hauhawan farashin nan na mai bai dame shi ba. Yana da kyau shugabanni su dawo cikin hayyacinsu su aikin da zai gina ƙasa ya raya al'umma talakawa su dara. Na gode.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu je kuma jihar Kwara. Wake kan layi a Kwara?
Assalamu alaikum warahmatullah. Mai magana Dallo Garba Dinawa a nan jihar Kwara.
To Malam Garba.
Kala-kala. To gaskiya dangane da abin da shahi man fetur, abin ya zan kamar tahiyar hawainiya, sai abin ya yi gaba ya baya. Mu dai fatanmu dai tun lokacin da aka ji da tallafin man fetur, to gaskiya duk abubuwan man fetur ya taɓarɓare. Fatanmu dai, fatan da muke yi dai a dawo da tallafin man fetur. Don matuƙar ba a dawo da tallafin man fetur ba, to ba wanda za a yi ɗan Najeriya ya wadatu da man fetur, kuma a shawo kan matsalar man fetur. Kuma man fetur rayuwa ce wadda komai ba a yi sai da shi. Muna fatan Allah ya kawo mana sauƙi wannan matsala.
To mun gode kala-kala. Daga Kwara bari mu je Bayelsa. Wake kan layi a Bayelsa?
Ina magana da Suleiman Sani, sabon garin Tirgarmu hukumar Tirgarmu Najeriya, mazaunin Bayelsa.
To Malam Suleiman. Malam Suleiman, muna jin ka. To da alamar mun sa matsala da layin ka. Bari mu je mu Kaduna. Wake kan layi a Kaduna?
Malam Ibrahim Almasi Gado, barka da dare.
Barka da warhaka.
Sunana Aladu Musan Garo, mai reto da rikoda a kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Lallai mun dago ka. Malam Musa, muna jin ka.
To alhamdulillahi, babu shakka gaskiya Malam Ibrahim Almasi Garba, in dai akan maganar man fetur ne a Najeriya, tsakani da Allah talakawa suna ji a jikinsu. Yanzu furen nan kusa ba da daɗewa ba, za ka tafi Kano a motarka, za ka sha mai da bai wuce naira 300,000 ba, ka je ka dawo, ka je ka ziyara. Amma yanzu ranar zan tafi Kano, irin na sha mai naira 35,000 a mota da tafi Kano da jere ziyara na dawo. Saboda Allah, wani irin rayuwa ne irin wannan? A kasan nan muna da man fetur, Allah ya bamu arziki man fetur din nan, amma ya za a ce wannan ƙarin man fetur ba za a sauke shi ba. Muna kira ga shugaban kasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu da mukarraban shi su duba Allah, su duba talakawan Najeriya, ya rage wannan farashin man fetur, a dawo daidai domin a samu sauƙin abubuwa.
To, Alhaji Musa, mun gode. Daga Kaduna kuma bari mu je Yobe. Wake kan layi a Yobe?
Assalamu alaikum, mai magana Alraf tana gashuwa babban auditor general na muryar talaka na Najeriya. Ina kira da gwamnatin Najeriya tare da 'yan majalisu da sanatoci masu ruwa da tsaki akan magana man fetur din nan. Ya kamata a tausaya wa talakawa, saboda man fetur din nan da shi ake samun shinkafa, da shi ake samun tafiye-tafiye. Yanzu da inda ake biyan 1,000 a mashin, yanzu akwai ni inda satin nan na biya 10,012. Tattalin arzikin Najeriya duka saukar talaka abinci wannan ai ba nasu ba, duk abin da ya sauka abin da ruwan sama yake yi ne, ba wai abin da man fetur yake ba. To, ina fatan shugabanni za su tausaya don a samu sa'ida, a samu sauki. Da fatan shugaban ƙasa zai taimaka tare da sanatoci, ba wani abin da za su illa su rage kuɗin man fetur. Daga Alraf Kana Gashuwa.
To, mun gode Haji Ali Rafkana Gashuwa. Daga Yobe kuma bari mu je mu Baucin Yakuba. Wake kan layi a Baucin?
Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Kuna ta yi siya kuma yadda bakin kasar dubu karamar kuma gama Bauchi ce.
To, malayin siya kuma na jinka.
To, ni dai abin da yake mana shi ne mu ci gaba da addu'a, abin ya fi ƙarfin talaka. Tun da talaka ba abin da ya dami shi kamar ainihin tsadar man fetur ya zo a Najeriya. Domin komai ya yi tsada sanadiyar tsadar man fetur. Mun san muke ta addu'a Allah kamar aguwa.
Kana ganin banda addu'a da roƙon gwamnati, akwai wata shawara da za ka bayar game da abin da ya kamata yi?
Shawarar zan bayar shugabannin namu da muke tare da su sun san halin da muke ciki a talakance.
Su talaka, akwai abin da za su yi ma kansu?
Yi tsaya da kansu da Allah, ba mu samu sassauci a rayuwa.
To, mun gode da wannan shawara taka, mu kuma mun gode ma kowannen ku da ya ba da shawararsa. Da fatan za a ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai an manfa a taƙaice.
To, a takaice, Malam Ibrahim, Isra'ila da Amurka sun mayar da martani ta hanyar yin shiru kan ikirarin da kungiyar Hezbollah ta yi cewa kawancan kasashen biyu sun yi wa kasar Lebanon barazana a asirce a cikin wannan wata don hana shigowar jiragen saman kasuwanci na Iran da ke kai kuɗaɗe ga kungiyar ta'addanci ta Lebanon. Shirin da gwamnatocin Isra'ila da Amurka suka yi kan zargin na Hezbollah wani hali ne na rashin da'a tunkara wasu matsalolin tsaron yankin, a cewar masu binciken Amurka da Isra'ila da suka zanta da muryar Amurka 'yan kwanakin nan. Wataƙila shugaban Jamus na gaba ya yi gargaɗin cewa Amurka ba ta damu da makomar Turai ba, kuma ya yi kira daga nahiyar da ta tsara ƙarfin tsaronta cikin gaggawa, wanda ke nuni da babban sauyi kan tsarin tattalin arzikin Turai. Ba zan taɓa tunanin cewa zan faɗi wani abu makamancin haka a tashar talabijin ba, amma bayan kalaman Donald Trump a makon da ya gabata, a bayyane yake cewa Amurkawa ko kuma kowane hali Amurkawa a wannan gwamnatin ba su damu da makomar Turai ba, in ji Frederick March a wata muhawara da aka yi bayan zaben shugaban ƙasa da aka watsa ta gidan talabijin bayan jam'iyyarsa ta Christian Democrat ko CDU Party ta lashe zaben. Mai gabatar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC, Karim Khan, ya isa Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo kamar yadda ofishinsa ya bayyana a yau Talata, a daidai lokacin da ƙasar ke fama da tashashen hankula a gabashin ƙasar.
To, masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfilo Hashin Gumel da ya tayani gabatar da shirin, da producer mu Julie Les Gresham, da kuma injiniya mu na yanzu Kyle Stalin, ni Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.